Manunia. Ganin yadda magajin maganar mulki na tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan zuwa jam'iyyar APC a matsayin dan takarar shugaban kasa ke ƙara zama babbar magana. Ya sa tsohon minista a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sallamar sanar da duniya cewa idan dai aka tsaye da Jonathan takarar shugaban kasa to APC ta faɗi domin ko Bahaushe ya ce ba a sauyawa tuwo suna.
Idan mun dawo da Jonathan abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abinda muka faɗa a kan Jonathan su zo su buga wayan nan. Nan sai a kada shi.
Game da yuwar dan Arewa ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar PDP kuwa wani jigon jam'iyyar PDP ne ya gaya wa manuniya inda aka kwana.
Shugaban jam'iyya a wannan ka'idan da aka yi ana cin zaben shugaban kasa. Cewa in shugaban kasa ya fito daga Arewa ne bayan da an gama zabe shi zai sauka kujerar shi.
Da namu dai duk da jajayen idan jan layin ja'in ja da gwamnatin tarayyar Najeriya a kan jihar Anambra da za a yi zaben gwamna. Dukkanin mahukunta sun gama shirin shimfiɗar shiga zaben har ma suna cewa duk da yake dai shugaban kasa bai riga ya jefa hannu cikin sabuwar dokar zaben nan ba amma za a iya sassakar sassanta a ɗanɗana.
Ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna kuma kamar yadda aina ta bi zaɓe na Edo aka harba sakamako za ta yi wani ɓangaren ma irin wani tsari.
Duk da irin tikka da rawar da ake ganin ana yawan samu da yan bindiga idan an kulle yarjejeniyar cewa kasakacin da suke za su daina. Shehun malamin addinin musulunci nan da ke kekketawa daji Dr. Ahmad Gumi ya ce yana ganin ya kamata duk da haka a zauna har ma yana cewa shi ɗan siyasa yake tsoro a wannan karan domin za a iya aje magana amma daga baya su ci amana.
A in wanda nake jin tsoro kuma tana cikin siyasa kamar yadda suke ma mutane alkawari za mu muku rijiyar mu tsafi su ki a zo a yi sulhu da gwamnati a zauna ta ki shi ne nake tsoro.
Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kuke nuna wa kauna shiri na 38 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa mahukunta hanyar da za a bi a cire talaka daga rana ne yuwa kuma kokarin tsaida tsarin tsamo qur'un talakawan a zabubbukan da ke gaba ne yasa jam'iyyar PDP ta yi wani kwantan bauna domin kuwa duk da zabo dan Arewa a matsayin shugaban jam'iyyar PDP da aka yi a bana magatakan jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Honorable Ibrahim Aliyu Sono ya sanar da duniya cewa a kotu magana kwance da yan jam'iyyar suka adana.
Tun kana a kawo shugabancin na Arewa in zaka iya tunawa an zauna an yarjejeniyar cewa ko ta ina ko ta wani bangare dan takara zai iya fitowa. Sannan in ka zo a wurin wannan taron ai ya nuna maka da kilmon ina ne suke da yan takarar da za su yi takara. Duk da yan takarar na shugabancin kasar Najeriya da ake magana yan arewacin Najeriya ne.
To ba ku ganin za ku kashe wa kanku karsashi a ce shugaban jam'iyya yana Arewa kuma ku fito dan takarar shugaban kasa daga Arewa.
A kakkamanta ai an taba yi dai. Lokacin Umaru Musa wane ne shugaban jam'iyyar nan? Kuma shugaban jam'iyya a wannan ka'idan da aka yi ana cin zaben shugaban kasa shi ma ya sani ya kuma faɗa in ka ji jawabin da yi cewa in shugaban kasa ya fito daga Arewa ne bayan da an gama zabe shi zai sauka kujerar shi. So wannan ba za ta zabi matsayin waye za mu tsaye dan takara ba ko dan kudu ne ko dan Arewa ne.
Kusa ganin wannan zaben da kai na shugabanni kamar akwai turka-turka da kuma nuna wani kulli ko gilli daga bangaren wasu daga ciki musamman dai gwamnoni anya ko jam'iyyar PDP nan tana da lafiya da za ta tunkari zaben da ke gaba.
Kwarai kuwa ai lafiya in ma da abin da ya wuce kashi 100% ai jam'iyyar PDP ta zama ita ce jam'iyyar siyasa. An yi zaben nan duka a kasar nan kuma ka ji wani korafi daga wani bangare.
Duk da tagagin ta da kaira bayan shirin shiga zaben da za a yi a jihar Anambra a ranar Asabar din da al'ummar ke shirin zabo gwamna. Mahukunta da masu ratsaki sun ce ba gudu ba ja da baya za a yi zaben sai dai ba za a yi amfani da sabuwar dokar zabe ba tukuna. Haka dai shugaban kwamitin zabe kuma tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya gaya wa Madina.
Ita INEC ta tabbatar mana cewa za ta yi zaben nan ran shi daga wata ba abin da zai hana ta da yardar Allah kuma duk abin za a dauka na mataki na tsaro tsaro duk hukumar take shugabancin tsaro ta dauki wannan mataki so ina tabbatar da ƴan Najeriya za mu iya zaben mu cikin lafiya kuma cikin kwanciyar hankali insha Allah
to za ku yi amfani da abubuwan da wannan sabuwar dokar zabe ta kunsa ne a wannan zaben Anambra din
a ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna ina son mun kai masa zai sanu saboda wannan doka ta zabe kusan zan iya cewa babban tarihi ne a wurin shugaban kasa Muhammadu Buhari
to wani bangarori na dokar ne za ku yi amfani da shi a zaben Anambra nan
a wace muke da ita a tuntuni wace aka sa hannu da ita za mu yi amfani da ita kuma kamar yanda aina ta bi zabe na Edo aka harba sakamako za ta yi wannan bangaren ma irin wannan tsare
sannu dai maganar jimirin jawo Jonathan dan takatakar shugaban kasa cikin jam'iyyar PDP na ƙara kankama kullun kwana sai kuma gaggan jam'iyyar APC da aka so mota tafiya da su suna ga wa ƴaƴan jam'iyyar cewa akwai abubuwan da ya kamata su tuna har ma tsohon ministan wasanni na gwamnati shugaban kasa Muhammad Buhari Barsa Salamon Dalon na daddale dalla dallan bayanai akan abin da ka iya faruwa da yace a ƙarshe dai jam'iyyar APC za ta gane kawai kanta ta kona
wato mun hada kai kowa na da nasa lauje cikin nadi kuma ma dukun wannan tafiyan shi Buhari yana da kyakkyawan niyya amma a kasare da mafi yawan masu tafiyan kowa na da lauje cikin nadi to yayin da aka karba mulki kowa ya fita halinsa so an shiga rigingimu daban-daban ana cikin ta har yau wanda ta hana mu yin wani
sai ma an ce kuna lallashin Goodluck Jonathan ya dawo mulki a gaggashin jam'iyyar ku ta APC
idan mun dawo da Jonathan ta jami'an yan adawa ba za su yi yaki neman zabe ba abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abinda muka faɗa akan Jonathan su zo su buga wayan Najeriya nan sai a kada shi ai mun kawo Jonathan abinda ya faru a Edo zai faru kuma domin shi Oshemole shine ya yi yaki neman zabe wa Obasanjo ya zage wancan dan adawan sai gashi aka zo kuma aka canja sheka wanda an ce Barau ya dawo yanzu ya zama shine dan takarar APC babu abinda PDP sun yi ba sun je sun biya magana Oshemole da ya faɗa kan shi suka bayyana wa jama'a sun ce ya tuba yaushe saboda haka idan an zaurace Jonathan yanzu ya zo APC to wallahi yan PDP za su je suna barci kuma yan Najeriya za su kada mu
da yawan yan kasa na mamakin mamakon kuɗin da ake sungumewa cikin kasafin kuɗi a halin ko an sa su ne da sunan aiki za a yi wa ƴan ƙasar da a ƙarshe ake sa ran a ga suna murna sai dai kuma masani a harkokin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyyar fasaha da ke jihar Kaduna Dr. Ismail Ahmad Ancau ya ce kuɗi ne ake sassaƙawa a sunka cikin kasafin kuɗi amma da ƙarshe wasu su sauya musu suna
harkar tsarin gwamnati wato process ne za a yi kasafin kuɗi din a ce za a yi kaza idan abin da ya shafi lafiya ne idan abin da ya shafi bangaren ilimi ne akwai wannan kudin a takarda dan haka lokacin aiwatar da ayyuka din yayi za a yi amfani da wannan kudin a aiwatar da ayyuka to wajen aiwatar wannan ne a wajen cire kudin ne ko kuma wajen estimate din da ainihin wanda ake ba gwamnati ake kasafin kudin da shi dan ai kasance cewa idan ana bukatar miliyan 100 ne a yanzu aiki kila ta miliyan 300 to kaga a karshe wadannan kudaden su ne za a zararar da su sai idan ko kuma ya kasance gaba ɗaya kudin ma miliyan 100 ma bai amfani da shi ba ko kuma wadannan kudin da aka kala su za a zararar da su wadanda suke masu ruwa da su ne da za su iya bincika shin aikin an yi ko ba ai ba su ne za su raba kuɗin an sha cewa ana da an ga an je gona ana rabe-raben kuɗi na ƙaramin hukumomi din duk idan aka ce an yi kasafin kuɗi da mutane na ƙaramin hukumomi da mutane na karkara da mutane da suke kuma cikin birnin ma ya kamata a dinga samun duk ministan da aka ce duk ma'aikatan da aka ce an ware kuɗi za a yi kaza to a zama an samu mutane masu zaman kansu da za su dinga rijiya da cin cewa shin an yi aikin nan ko ba ai ba in ba ai ba ina aka tsaya
a ce da yanzu fitaccen malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmad Abubakar Gumi na nan akan bakai na ganin an samu dalilin da za a samu a tattauna a tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƴan bindigan dajin da ake ganin suna balla barna har ma Dr. Gumin na gaya wa manuniya cewa shi abin da yake tsoro ma shi ne ko an yarjejeniyar to ƴan siyasa za su iya cin amana
ba ka iya sulhu da mutane da jagorancin shi da musayar da shi ba domin sun gaya mana ko mu ma da muke zuwa wallahi ba da ban mu mutane addini ba ne malaman addini su wallahi ba su zo ba da kanya an shawo da su ba sai da ɗan siyasa ba sai da gwamnati ba sai da bajami'ai ba to kare kenan sai wanda kowane bangare ya da shi
yanzu ga ta wannan ka saba da mutane ne tunda ka je gurin su ba su dai ba su yi ka je matsalolin su da gwamnatin tarayya za ta saka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karba
a ya zama dole wasu hayi Allah dai ya sa sulhu ko ba ta yadda ba muna jiran sai wata gwamnatin ta zo insha Allah sai wannan sulhu
kuma baka gudun kila karshe tsukunya ta ka tunda an ce ai sai suna
a in wanda nake jin tsaye kunya ta ga shi siyasa kamar yanda suke mu mutane alkawari zamu muku rijiyar bu tsatsa su ki zamu yi kaza su ki a zo ai sulhu da gwamnati a zauna ta ki shi ne nake tsoro
amma mallan idan har dan arewa kuna ta kokarin turo wannan abin samar shekara guda ba a samu nasara ba kana ganin idan wannan mulki ya koma kudu akwai yoro wannan abin yiwa kasar nan
kaiwa ina muke dan kudu ga almajiranci yayawa yayi makarantu 150 da wani abu
duka kuma iyaka awan da manuniya ta auno kenan a wannan rana a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na manuniya yazo musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban albashi masu haran Musa yi murna ni Isa Lodi kara na ce na gabata nake cewa sai kuma numa ko idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.